من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا بير أو لا يبير، ارتحلوا. فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انتفل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فافتقي الماء. فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو صقيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: أهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوفا. قال: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: الذي يقال له السابئ. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو الصقيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق الأذالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرضه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدع فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما وزعنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له السابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والصبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السر الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك أمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake dawowa wannan majalisi mai albarka, majalisin karatu a cikin littafin da ake kira Tajwidus Sharif. A wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan a nan garin Kaya a cikin garin Kano, a yau Asabar 3 ga watan Zulkaida, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, 3 ga watan Zulkaida, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1432, wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 10 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na sharhin littafin At-Tajrid As-Sahih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif Al-Zabidi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da shekara 1893. Wanda wannan shi ne darasinmu na 132, sannan kuma muna cikin kitabu Tayammum, wanda wannan shi ne hadisi na ƙarshe a cikin wannan littafi na At-Tayammum. Hadisin Imran ibn Husayn Al-Khuzai radiyallahu anhu qala, yace kunna fi safarin ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa inna atraina, kuma mun yi tafiyar dare, hatta idza kunna fi akhir al-layl, har sai da muka kasance a ƙarshen lokaci na dare, wa qa'na wa qa'atan, sai muka kwanta bacci ya dauke mu, wala waqa'ata ahla inda al-musafir minha, babu bacci mai dadi a gurin matafi kamar irin wannan bacci na ƙarshen dare. Fa ma ayqadhana illa harru ash-shamsi, babu abinda ya farkar da mu, ya tashe mu daga bacci sai dukan zafin rana. Fa kana awwala man istayqaz fulanun thumma fulanun thumma fulanun thumma Umar ibn al-Khattab ar-Radi, sai ya kasance farkon wanda ya tashi wane ne, sannan wane, sannan wane, sannan Umar ibn al-Khattab shine na hudu. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam idza nama lam yuqidhu hatta yakuna huwa yastayqidh, annabi sallallahu alayhi wasallam kuma ya kasance idan ya kwanta bacci ba ma tashin sa sai dai idan ya tashi da kansa. Fa inna la nadri ma yahduthu lahu fi nawmihi, saboda mu ba mu san me yake faruwa gare shi a cikin baccin sa ba. Falamma istayqadha Umaru, yayinda Umar ya farka, wara'a ma asaba an-nas, yaga abinda ya faru ga mutane, wa kana rajulan jalilan, shi kuma mutum ne kakkarfa, fakabbara, sai ya tsarki da kabbara, wa rafa'a sautahu bit takbir, ya daga muryarsa yayi kabbara, fa ma zala yukabbiru, bai fushe ba yana takabbara, wa yarfa'u sautahu bit takbir, yana kuma daga muryarsa da kabbara, hatta istayqadha li sawtihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama, har maza Allah ya farka daga bacci a dalilin muryar Umar ibn al-Khattab da yaji falan batai kaza yayin da manzo ya farka daga baccin sa shakau ilayhi allazi asabahu sai suka koka masa abin da ya same su wato na rashin yin sallar asubahi a lokacin kala sai manzo Allah ce la bayra babu damuwa aw la yadiru ko wannan ba zai cutar ba irtahidu ku bar wannan gurin fartahalu sai suka bar wannan gurin fasara gaira ba'idin yayi dar tafiya ba mai yawa ba tunda nazala sannan ya sake sauka fada'a bil wudu'i yace a kawo ruwan alwala fata wadda'a yayi alwala wudu'iya bis salati aka kira sallah fa salla bin nasi yayi wa mutane sallah falamman fatala min salatihi yayin da ya gama sallarsa idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'a alqawm sai ya hango wani mutum can gefe guda bai yi sallah tare da mutane ba qala ma'iki yace ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'a alqawm wanda me ya hana ka kai sallah tare da mutane fa qala sai yace asabatni janaba janaba shi ta same ni walama kuma babu ruwa tare da qala sai manzo Allah ce alayka bisaidi to ka nufi doran kasa fa innahu yakfika ya ishe ka sun basaran nabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya fashtaka ilayhi an-nas min al-atash mutane sai suka koka masa da kishi suka koka masa batun kishi fala zala sai ya saki sauka fada'a aliyan wa rajulan akhara nabi ya kirawo sayyidina ali da wani mutum tare da shi fa qala yace da su izhaba fabtaghi al-ma'a ku tafi ku nemo ruwa fa balaqa sai suka tafi balaqi imra'atan bayna mazadatayn aw satihatayn sai suka samu sai suka hadu da wata mace tana tsakankanin wato tulunan ruwa biyu aw satihatayn dun ma'ana su daya wato tulunan ruwa guda biyu min ba'in na ruwa ala ba'irin laha akan wani raƙuminta fa qala laha sai suka ce da ita aina alma'u ina za a samu ruwa fa qalat sai ta ce ahdi bil ma'i amsi hadhihi as-sa'a rabona da ruwa tun jiya a irin wannan lokaci wa nafaruna khulufun kuma mazajen mu ba sa nan faƙala sai suka ce mata in talibi idan to sai mu tafi qalat ila ay ta ce ina kuma qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi qalat sai ta ce alladhi yuqalu lahu sabiu wannan da ake ce masa karkatacce qala sai suka ce da ita huwa alladhi ta'nina wannan da ke nufi fan taliki don haka mu tafi faja'a biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zo da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddathahu alhadith suka bashi labarin abin da ya faru qala fastanziluha an ba'iriha suka nemi fastanziluha suka nemi ta sauko daga kan raƙuminta wada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'i annabi ya ce a kawo masa ƙwarya ففرغ فيه من افواه المزادتين او صفيحتين او الصفيحتين النبي وتبلبلي روان ودنن تولنا غدا بيو واوكا افواه افواههما يدوري باكونكنن daga sama kenan wa atlaqa al'adala ya kwance bakunan kasa to madaurin da aka daure salkan daga kasa wurudiya binnas aka yi wa mutane sheda isku wastaku kusha kushayar da ababan hawan wato dabbobin ku wasataqa man saqa mai sha ya sha wastaqa man sha'a wanda zai shayar da dabbar sai shayar da ita wa kana akhira zalika an a'ta alladhi asabathu aljanabatu ina'an min ma karshen su shine wannan da janaba ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi cikon wato cikakkiyar ƙwarya ta ruwa kala yace izhab fa afrihumu alayka kaje ka kware wannan a jikinka wa hiya qa'imatun wannan mata na tsaye tanzuru ila ma yufalu bima'iha tana kallon abinda ake yi da ruwanta waymullahi, na rantsi da Allah, laqad uqli'a anha, an gama da wannan ruwan nata ko wannan salkatta ta, wa innahu la yukhayyalu ilayna annaha ashaddu bil'atan minha, amma abinda muke gani da idanmu, wato wannan salkatta ta tafi cika a yanzu lokacin da aka gama da ita, hina ibtada'a fiha, sama da lokacin da aka fara wato amfani da ruwanta. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ijma'ulaha, ku tattara mata taimako. Fa jama'ulaha, sai suka tara mata taimako. Mun bayyana ajwati, daga mai bata dabino, wa daqiqatin ko likakken garin alkama, wa sawiqatin ko likakken gari na alkama. Hatta jama'ulaha ta'aman, har sai da suka tara mata abinci mai yawa. faj'aluha fi thawbin, suka sanya mata wannan abincin da yawa a cikin tufa, a cikin wani abin nan kyalle. Wa hamaluha ala ba'iriha, suka dora mata akan raƙuminta. Wa wada'u thawba bayna yadayha, suka aje mata wannan kullun, suka dora ta akan abin hawanta, suka aje mata wannan kullun a gabanta. Qala laha, sai yace da ita, wato manzo sallallahu alaihi wasallam, ta'lamina ma razina mimma iki shay'an, ko ta'allimina ma razina mimma iki shay'an, ki sani ba mu rage wani abu daga ruwanki ba. Walakin Allah huwa alladhi asqana, Allah shine ya shayar da mu. Fa ta qala, sai ta zo ga mutananta, wa qad ihtabasat anhum, wanda su tayi jinkirin dawo musu. Fa qalu, sai suka ce, ma habataki ya fulana, me ya tsare ki, ba ki dawo lokacin kari ba. Qalat, sai ta ce da su, al'ajabu, abun mamaki ne tsare. Laqiyani rajulani, mutane biyu ne suka hadu da ni. Fa zahaba bi ila hadhar rajul alladhi yuqalu lahu sabiqu, suka tafi da ni ga zuwa ga wannan mutumin nan da ake ce masa karkatacce. Fa fa'ala ha kaza wa kaza, yayi kaza da kaza da kaza da kaza, wato ta zayyana musu. Fa wallahi, tace to wallahi, na rantsa da Allah, innahu la asharun nasi min bayni hadhihi wa hadhihi, ya fi kowa iya sihiri tsakanin sama da kasa, tsakanin sama da kasa ba wanda yake shi iya sihiri. Wa qalat bi usbiha alwusta wasababa, sai ta yi nuni da yan yatsinta ta tsakiya da manuniya. Farafa'atkuma ila sama'i, sai haka sai wato tsakanin sama da kasa ba wanda ya kai shi iya tsafi. Ta'ani as-sama'a wal ard, aw innahu la rasulullah, in ko ba haka ba to shi manzon Allah ne haqqan da gaske. Fa kana al-muslimuna ba'da zalika yuziruna 'ala man hawlaha min al-mushrikina, sai ya zan musulmi bayan wannan abu da ya faru, suna kai farmaki, suna kai hari da samami akan mushrikan da suke gefan garinta, gefan wato rigarta. Wala yusibuna sirma allati min hiya min, amma ba ta taba rigar da take ciki. Fa qalat yawman liqawmiha, wata rana sai ta ce wa mutananta, ma ara anna haula'il qauma yad'unakum amdan, abinda nake tsammani mutanen nan da gangan suke rabu, suke kyale ku, wato ba ta taba ku. Fa allakum fil islam, ba ku ganin a musulunta. Fa ata'uha, sai suka yi mata da'a, fa dakhalu fil islam. Wannan hadisi mai tsawo, Imam al-Bukhari ya kwararo shi haka saboda jumlar da take ciki ta cewa alayka bis-sa'idi fa innahu yakfik, wannan shine mahallin shahid a cikin hadisin gaba daya, domin ya kawo shi a cikin babu sa'idi as-sa'id at-tayyib wudu'u al-muslim yakfihi 'an al-ma, wato zoran kasa bai tsarki gurin alwalan mu'mini ne, yana wadatar da shi gaban ruwa, wato lokacin da babu ruwa yana yin taimama ne akan zoran kasa, wannan ya ishe shi. Wannan hadisin shi ne Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo shi a cikin Bulughul Maram ta Abu Tahara, da ma'ana ya taƙaita shi a cikin wasu kalmomi kwaya uku ko hudu. yace wa fi sahihaini anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika. Shikenan biya yace ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala shi da sahabbansa daga wata salka ta mushrika. To kaga nan da ma'ana ya kashi, kuma da ake zai kashi da wannan tsawon inda duk hadisi ya tashi kawo da zai kashi da irin wannan siga, to littafin zai zama kazi sai ya girma sai ya rika ba da tsoro. To sai ya takaita akan abin da dai yake so ya fitar daga cikin hadisi. Wannan hadisi Imran ibn Husayn babban sahabin nan na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama, shugaba abun koyi cikin sahabbai, shi ya ruwaito shi Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf al-Khuzai Abu Nujayj. Lokaci ɗaya suka musulunta da Abu Huraira da babansa, wato shi baban Imran ɗin, wato shi ne Husayn ibn Ubayd. A lokaci ɗaya suka musulunta a shekara guda, shekara ta bakwai bayan hijira. Yana da hadisai a cikin littattafan hadisi za su kai wajen 150. Sai na Umar a zamaninsa ya tura shi Basra domin ya karantar da mutanen Basra cikin ƙasar Iraki. Ya zauna a cikinsu ya rika ba su ilimi har ma ya zama alƙali a lokacin. Hassan al-Basri yana rantsewa da Allah, ya ce ya rantse da Allah ba mutumin da ya taɓa taka Basra a lokacinsu kamar Ibrahim da Husayn, ba mutumin da ya kai shi alkhairi, ba mutumin da ya kai shi nagarta. Mubarak ibn Abdullah ibn Shakhir ɗaya daga cikin almajiransa ne yake cewa wata rana Ibrahim da Husayn ya ce da ni, أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. ذبك حديثي إن فاتن الله أنفانيك دشي دشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ولم ينهى عنه حتى مات. ذال يا هذا حج لأمرا بهنا هذا حج لأمرا بهر يقوم بحلا ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. باب أبن ديسو قناع القرآن إلي هرمتا هذا حج لأمرا وتو متأك الحج. وأنه كان يسلم علي وأنه كان يسلم علي أنا من سلم كان نفس الملائكة فلما اكتويت أمسك ذلك لوكا سندنا إلى لك وتنيت كيا في كنا سندين قرن الملائكة سنة من سلم لندعو ندين عاد إلي سيسك دعوت كتشيك مليك gaishe ni, wato har kawai yana tafiya sai mala'ika ce masa assalamu alaikum. Wani hadisi yana cikin Muslim ya fita ya kiyaye tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama, yakan zauna cikin garinsa daga baya kuma ya zo Madina, haka yake tsakanin garinsa da Madina, ya je garinsa ya dawo Madina. Mutum ne wanda yake da tsantseni da tsoron Allah da wato tsananin alkhawf, duk da cewa gashi yana da irin wannan matsayi a cikin sahabbai, har yana cewa wajidtu anni ramadun tazuruni riya, ina ma a ce ni wato toka Allah ya yi ni da iska za ta rika ɗaiɗaita ni a sama. To saboda yana jin tsoron gamuwarsa da Allah duk da matsayin da yake da shi, da yake nuna cewa sahabbai basu rudu da kansu ba, duk da gashi abinda Allah ya kai musu albishir da shi sha radiyallahu anhu wa radu anhu, wannan bai sa sun rudu kansu ba, suna jin tsoron gamuwarsu da kansu. Wannan matakin shi ya sa abu suka samu wannan yardar sa Ubangiji. Amma yanzu a zuci a cikin aika mata haka. aidan sun yi wa Allah laifi ne ta wato maimakon ya su yabe su da wannan sai zama abin suka. To idan abin da za a yabe ka da shi an soke ka da shi, to me za ka kuma yabe ka? Ba Allah ne ya yabe su da wannan ba, wanda zai yi to da ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Duk abin da aka ce su yi suna yi, Allah ce amma zuciyarsu a tsaye, wato tana raurawa, tana jin tsoro. Kaga abin yabo ne, Allah ya yabe su da wannan. Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum. Menene wajilat qulubuhum? Ai khafat warta'adat, zukatansu su kada, kamar kace hantarsa ta kada, da ya ji an ambaci azabar Allah sai ya firgice tsorata kai ya zama da shi a ciki. Kaga wannan yabo ne, dan karshe Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan, wadannan sune mu'minan na gaskiya. To abinda zaka yi a ce da kai mu'mini na gaskiya, wanda zai soje ka da wannan, to bai kuma zaka yi ya zai ka? Kaga babu. Imran ibn Husayn yana daga cikin wanda ba su shiga cikin fitina ba, lokacin da aka samu rigima tsakanin mutanen Basra, mutanen Iraki da mutanen Sham, tsakanin mutanen Ali radiyallahu ta'ala anhu da Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, yana daga cikin waɗanda suka gujewa dukkan ɓangarorin biyu, ba ta tare da nan ba ta tare da nan, wanda kuma a aqidar Ahlus Sunna su suka fi dacewa da daidai, su suka fi dacewa da daidai. Wato wanda bai shiga rigimar ba shi ya fi, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa za a yi fitina, ta takunu fitna, alqa'idu fiha khairun min alqa'id wal qa'imu fiha khairun min al-mashi fa kun abdullahi al-maqtul wa la takun abdullahi al-qa'id. Nabi ce za a samu fitina wanda yake zaune, wato bai tashi ya taka rawa a ciki ba, to yabi wanda yake tsaye a ciki, wanda kuma yake tsaye bai rika kai kawo a ciki ba, yafi alkhairi sama da bai kai kawo a ciki. Annabi ce to ka zama bawan Allah da za a kashe, kar ka zama bawan Allah da zai kisa. To in ta kama a kashe ka, to gara a kashe ka da kai ka zama kai kisa. Don haka wannan ta sa wasu daga cikin sahabbai da wannan abu ya faru su tafi, to su ba su shiga wani bangare su yaƙi yan'uwansu musulmi ba, ba za su zama tare da mutanen Kufa ba, ba kuma za su zama tare da mutanen Sham ba. Daga ciki akwai Imran ibn Husayn, akwai Abdullah ibn Umar, akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As, akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas, akwai Sa'id ibn Zayd da sauransu, da Abu Bakr, wadanda suna cikin wadanda ba su shiga cikin wannan hargitsi ba, kuma aka yaba musu akan wannan. Abu Qatada yake cewa Imran ibn Husayn yana ce da ni ilzam masjidak, kalizinci masallacinka, wato kada ka fita a yi rigimar nan da kai, zauna a masallacinka ka yi karatun Qur'ani, ka yi sallah, ka yi zikir, amma kada a ganka a fagen rigima. Abu Qatada ya ce fa inda kala alayya, in kuma abokin rigimar ya zo ya shigo inda nake, fara in zambaita, bar masallacin shi koma gidanka, idan a masallacin ba za a kyale ka ba, to fita daga masallacin koma gidanka, kar dai ka yadda a yi karan barta da kai a cikin wannan fitina. Qultu Abu Qatada ya ce fa inda kala alayya baiti, in ya shigo gidan ba ya biyo ni har gida. Qala Imran ya ce da shi lau da kala alayya rajulun yuridu nafsi wa mali la ra'aytu an qad halla li an aqtula, ya ce in kuma mutum har zai biyo ni gidana ya rika ganin raina da dukiyata ta halatta gare shi, to ni ma ya halatta in kashe shi, tunda yanzu tura kuma ta kai bango, na zauna masallaci ka biyo ni, na bar maka masallacin na dawo gida kuma ka biyo ni gida, to me kake so in kuma? Wata rana yake cewa kamar yadda yake cikin tabaqata ibn Sa'd, ya fito mana cikin kayansa, wato ya yi sababbin kayayyaki masu kyau, ba mu taɓa ganin ya sa irin su ba, sai muka rika mamaki. Sai ya ce a kan ku yi mamaki, na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara an tura alai, na ji annabi yana cewa in Allah ya yi wa mutum ni'ima, to yana son ya ga burkushin ni'imar nan a jikin sa, saboda haka ni ma wani kulli na dan ku gani da wata ni'ima ce ta samu kaina. Imran ibn Hussein ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 52 yayi kuma wasiya da ummati auladi matansa sakonsa yace in ya rasu ga wasiya ummatul aulad ba su da gado ba matansa da aure suna da rabon su ba ga su babu wasiya a gare su la wasiya ga riwaya amma ummul waladi ita ba ta da sai yace to waɗannan ummatul aulad din inna rasu a cikin dukiya ta aba wanta kaza amma duk wacce ta yi min kuka dan na mutuka a bata radiyallahu ta'ala anhu yace kunna fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabani wajen bayyana wacce tafiya ce suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim hadithin abu huraira ya nuna lokacin da suke dawowa ne daga khaibar akwai kissar abu huraira wacce take sama da wannan amma ya nuna cewa lokacin suna dawowa daga khaibar a cikin sunan abi dawud akwai hadisi abdullahi ibn mas'ud da yake cewa aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-hudaybiyyah laylan annabi ya dawo daga hudaybiyyah da daddare fa nazala sai ya sauka a ƙarshen daren ya sauka dan yayi rullumi sai yace man yaklauna waye zai yi mana gadi wato zai sa ido kada asuba ta yi ba mu sani ba bilal yace ni to kaga anan an ce daga hudaybiyyah amma wata akwai ruwayar Zaid ibn Aslam da dai mursala ce daga manzo Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rulumi a hanyar sa ta dawowa daga Makka ya wakilta Bilal a musannaf na Abdul Razzaq akwai ruwayar Aba ibn Yasar wanda shi kuma yace a hanyar Tabuka a ruwayar Abu Dawud yace inna zalika kana fi ghazwati Jaysh al-Umara wani yaki da ake kira yakin Jaysh al-Umara yakin da ake kira Jaysh al-Umara shine ghazwat Mu'ta to shine Ibn Abd al-Barr yace to ai wannan ba zai yiwu ba saboda yakin Mu'ta babu Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki turawa yayi shi bai fita ba wannan kuma an ce tare da shi ake ciki to shi yasa Ibn Hajar yace ta yiwu akwai wani yakin da ake kira da wannan suna banda yakin Mu'ta akwai wani yakin daban da ake kiran shi Jaysh al-Umara to shi yasa malamai sai suka yi sabani tun da haka ne ga hadisi daban-daban ga hadisi Abu Hurairah ga hadisi Ibn Mas'ud ga hadisi Imran ibn Husayn wanda duk ciki ana bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci karshen asuba bai samu sallar asubahi ba har rana ta yi suna bacci sai daga baya zafin rana ya tashe su to shin sau ɗaya ne abin ya faru ko kuma a'a ya maimaitu ba sau ɗaya ba to wasu malaman suka tafi akan cewa kissar ɗaya ce kawai dai an ta samun saɓani ne wajen tantance a ina ne abin ya faru wasu kuma suka ce a'a ba kissa ɗaya ba ce abin ya faru ba sau ɗaya ba akwai hadisin Imran ibn Husayn wanda muka karanta ga shi abin da ya faru akwai hadisin Abu Qatada wanda a cikin hadisin Abu Qatada ya nuna Abu Bakar da Umar ba sa cikin tawaga lokacin da manzo Allah ya yi bacci amma hadisin Ibrahim ibn Husayn ya nuna suna ciki kaga wanda ya nuna labarin daban-daban ne a cikin kissar Imran farkon wanda ya tashi suka ce Abu Bakar annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba har sai da Umar yayi kabbara sannan sautin kabbarar Umar ya tashi shi a hadisin Abu Qatada ya nuna cewa farkon wanda ya tashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kissar da manzo kissar hadisin Imran sautin sayyidina Umar shi ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yayi kabbara amma a hadisin Abu Qatada shine farkon wanda ya tashi sannan ya tashi sauran mutane to sauraka ka dai malamai sun karkata zuwa ga cewa kissar ba dai bace ta faru a lokuta daban-daban Ibn Abd al-Barr yayi kokarin ya tattara kissar ya maida ita daya to amma dai akwai takallufi cikin maganganun sa wanda malamai ba su yarje irin yadda yayi so yayi dabara wa ya hada kissar ta zama daya ba yake cewa wa inna asraina mun yi tafiyar dare. Al-Isra ko As-Sura ta ce tafiyar dare, ana cewa saraitu ko asraitu ana da zai asara bi abdihi, idan mutum ya yi tafiya da daddare. Wasu ce As-Sura sirru ammatin laili, ka yi tafiya mafi yawan dare, wato mafi yawan lokacin dare ya zama cikin tafiya kake, shi ne As-Sura. Wasu ka ce a'a, idan ka yi tafiya duka tsawon daren, to amma wannan hadisin ya nuna ba haka ba, tunda kaga ai cewa hatta idan kun tafi akhirin dare, kaga ba duka daren ba kenan, kafin asuba suka kwanta su yi rulluni. Yake cewa hatta idan kunna asraina وإن أسرنا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى لا وقع ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. هل سيد مكزو كالشندري سيبوك فانتا بچي باب بچن دا يكي دادي كمت فيه كمرونا وانو قوم جرر سمو رمت فيه مصمع وانشلوك شن كيبا ما وانشلوك شن بحري الزمة أحال انت فيها. Idan ya zo ya yi tafiya cikin dare, to zai in ya zo ƙarshen dare, to zai zo a gaji, da zarar ya kwanta to zai ji daɗin baccin nan, ba zai so ko mene ne ya tashe shi ba, saboda na farko ga gajiya a jikinsa, na biyu kuma lokacin ƙarshen dare lokaci ne da ko a lokacin zafi to za ka samu ya fi sanyi, iska na kaɗawa, saboda ka gari ya ɗan yi daɗi sosai, to in mutum ya kwanta sai ya ji babacin da ya kai wannan. Saboda haka shi ya sa ya ce wala waqa'ata ahla inda al-musafiri minha, babu baccin da yake da daɗi ga matafi kamar wannan baccin na ƙarshen dare. Ya ce fa ma aykadana illa harru shams, ba abin da ya tashe mu sai zafin rana. Wannan jingina abu ne zuwa da sababinsa, idafatu shay'i ila sababihi, wanda yake nuna ba laifi. Kaga ya ce abin da ya tashe mu zafin rana, a hakika wanda ya tashe shi ne Allah, to amma akwai sababin da ya sanya ya zama shi ne dalilin tashin nasu, shi ne wannan zafin rana. Sai aka jingina tayarwar zuwa ga zafin rana, wanda ya nuna jingina abu zuwa ga sababinsa ba laifi ba ne. Ka ce wani ya taimaka min ya bani kaza, a hakika bai taimakon naka Allah ne, amma kuma ya sanya abin taimakon na a hannun wani, saboda haka sai ka ambace shi. Don haka baya kore tauhidi dan ka jingina abu zuwa ga sababinsa. Saboda haka suka ce fa ma aykadana illa harru shams, fa kana awwala man istayqadha bi fathi awwala, domin shine khabar kana muqaddam, fa kana awwala shine khabar kana, fa kana awwala man istayqadha fulan, wala shine ya fara tashi. Yace Abu Raja Auf, yake cewa Auf ibn Abi Jamila, wanda shi ruwaito hadisin daga Abi Raja, yake cewa Abu Raja al-Utaridi ya ambata mini sunansa amma na manta, saboda haka ba wai wannan fulan din daga shi Imran bane, ba daga almajirin Imran bane, daga wani daga cikin masu wayar hadisin ne, ana ce da shi Auf ibn Abi Jamila shine yake cewa, bayan ya ce fulan sai yake cewa sammahu li Abu Raja fa nasi, Abu Raja ya gaya mun kowa ne amma na masa sunansa, saboda haka sai ta cewa fulan thumma fulan thumma fulan. A wata ruwayar, akwai ruwayar Salam ibn Zurayr ya ambaci kowa ne a ruwayarsa, a cikin Sahih al-Bukhari, a cikin alamatun nubuwa, Imam al-Bukhari ya kawo ruwayar inda yake cewa fa kana awwala man istayqadha Abu Bakr, farkon wanda ya tashi shine Abu Bakr, haka shine sunansa ne ya manta. To ta yiwu ya zan nabiyu din ya zama shine Imran, wanda ya ruwaito kissar, domin siyakin yana nuna haka, domin ba zai ga abin da ya faru ba sai idan ya tashi. Saboda haka yanzu gashi yana gaya mana na uku wane ne, kaga ya tashi sai ya ga Abu Bakr, kaga zai fahimci cewa shi ya fara tashi. to kaga kuma zai fahimci na uku zai fahimci na hudu dan ba ka ce shine ya so ya ga yi kaga kina ko wanda ya ga mata wanda zahirin kissa kuma yana nuna cewa ba wanda ya ga mata yana gaba kalabaran ga shi ga nauni ba jiyo ba saboda haka a zahirin hadisin zai zama shine na biyu sannan kuma na uku sai ya zama wanda ya sha musharaka da ruwayar yayi musharaka da Imran wajen ruwayar wannan hadisin akwai zo misbar wani sahabi zo misbar shi ma ya rawato irin wannan hadisin yana yiwa ya zama shine na uku sannan na hudu kuma ya bayyana mana shi yace thumma Umaru ibn al-Khattab ar-Rabi'u wani kace ar-Rabi'u ko kace thumma Umaru ibn al-Khattab ar-Rabi'a bin nasab duk wanda ka fada a iramance yayi kai nasaba ya zama khabar ne na kana yace thumma kana Umaru ibn al-Khattab ar-Rabi'a in kuma ya kace ar-Rabi'u ya zama sifa ce ta Umar saboda kowanne ka fada ana hawance a iramance yayi daidai ba kuskure ba ne وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أبيها الآن إذن يبجي باما تاشنسا في إذن يتاشد كانسا ولكن الآن تهبي دمد معك صلى الله عليه وسلم إن يكون تهبجي باما تاشيش فإنا لا ندري وإننا قام كدليل ليس باما تاشيش فَإِنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَمُسَمِّي يَكِ فَارُوَا غَرِيشِ تِكِمْ بَجْشِنْ سَبَا غَرْشِنْ سَبَا إِرِنْ دَهُ بَنِي سَوْرَا كَتَايُوا أَتِكِمْ بَجْشِنْ سَأَنَا مَسَوَايِ سُوَا كَتَاقَ أُمَّكَ تَعْشِنْشِ كَمَا مُنْ يَنْكَ وَالنَّوَّهَ amma abin da annaba suke gani abu barki gaskiya ne kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh ne baya ganin mafarki face sai ya ganshi ya tabbata kamar hudu a cikin kamar haccan asubai wato sai ya faru karo karo abin an ganshi don haka suka ce in annabi yana barci ba ba tashi shi don muna tsoron ko wata kila wahayi ake masa don haka ba za mu iya tashin sa ba to ina karanta maka abin da yake cikin littafin babu bambanci bi anna fa inna la nadri bima nasda ban san dai naka ina ya samu naka ba fa inna la nadri ma yahdathu lahu fi nawmi shi dabba mu san abin da yake faruwa gare shi cikin baccin sa ba falamma sayqadha Umar yayin da Umar ya tashi wara'a ma asaban nas yaga abin da ya faru ga mutane wato gashi rana ta fudu har ta fara zafi mutane ba a yi sallah ba wa kana rajulan jalidan sai da Umar mutum ne wanda yake karfa saboda haka in yayi wato kururuwa ko ya daga biresa to za a ji karaji ko ta yaji a jikinsa to tunda ba za a tashi manzon Allah ba ya kamata a yi ladabi yanzu dai sallah ce wannan ga lokacin ta ya wuce mutane sun tashi sun tima wuce ya haka to shikenan sai kama kabbara kawai sai daga muryarsa da babban sautinsa yayi kabbara ya sake kabbara har annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a dalilin kabbara Umar wani a duka yadda sahabban annabi suke da ladabi wajen amalantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga shi dai abinda za a yi addini ne to amma tunda ba su saba yi masa tashinsa ba to ba zai iya tashinsa ba amma ba za a yi wani abu wanda zai iya ya tashe shi cikin wata siga da take cike da tarbiya take cike da ladabi idan wani zai ce zan kwanta bacci amma ka tashe ni sai kawai kai ta kabbara har ya tashi ko kai ta karatu Qur'ani ya tashi ka tashi ko kai ta tashi shi ko shi ko shi ya tashi sai na Umar ya zabi kabbara saboda ya hada maslaha bi maslaha ta farko daman takabbara ne ake wato nabaha musulmi cewa lokacin sallah yayi dan ya kabbara. Sannan abu na biyu ya samu biyan wato maslahata ta biyu ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya tashi. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله بيغشي بينا كبرا هنا اوكك صوت سلا كبرا هرمز الله صلى الله عليه وسلم يبركا يتاشي لك بشي أدليل صوت سلا فلما استيقظ يا عند عدد يبركا شكوا إليه الذي أصابه فسكي كوكا مسا دافها لم يسكتا مكزا رسول الله صلى الله أصباه أوشي تابيجين duba da hankalin ta ya tashi kai ka ce wani abin da suka yi da gangan wanda bacci ne kuma ga gajiya kuma karshen asuba ga manzo Allah tare da su shi ma bai yi sallar ba amma duk da haka hankalin sa ka shi to kaga ya za a iya hada wato halinka da dabi'arka da matsayinka da naman nan mutane ba zai yi ba kai kai ne dan kaga wani abu ya taso kaga malamin ka duk shi ma bai dawo ba a to ga malam ba kar to ga shi ba eh wani bafa ne da yake ce lokacin sallah yayi ba kai sallah ba yace to shi ma mai gidan bai ba saboda ka shi ki ke zai karambani ga manya ba ba shi ba shi sai karambani dan dai فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال سيما زالة لا بير أو لا يزير وأن الشكة شين ذا برواية شين عوف ابن أبي جميلة شوى لا بير أو لا يزير أرواية أبو نعيم لا يسوء ولا يزير نبي لا بير باب جاموة ولا ضرر ولا يزير بذيت تربى سنة وانا أبو نعيم فكيبة تاردى غنغن شيبة saboda haka wanda duk yayi bacci bacci ya dauke shi bai sabu yayi sallah a lokacin ta ba to dan sallah zai tashi lokacin ne lokacin sallah manna ba ausala an salati aw nasiha fa yusalliha idza zakara da ya farka to yayi sallah a lokacin ليس في النوم تفريط باب سكتي با اتوا مكي هاي سكتي إذن بچيني وانا قوبا هنا نونا كلهم كي تكين بچي كي تكون في سابا في كاد أنقص أصباع في كو كتي بلات لان اي ليس في النوم تفريط يزبا لانا فكينا لا قوانا زي تكال لن تلبجي عارق عليه في أكو دلبي في قوانتا اي انتي با قومي وانا اقوي جنجي su wani a halin tafiya su ce ba a gaban talabijin suke ba ko suna game samari masu game a yi ta game a kan kwamfuta sai dab da asuba sai kuma kawai ya faɗi don haka ba zai yi sallah ba sai karfe 7 ko 7 da rabi wani ba sai yunwa ta fara raraka cikinsa tana da tashe shi aka yi magana ce to ai bacci yake an ɗauke mai alƙalami a wanda alƙalamin yana nan kanka ba wanda alƙalami na ɗauke wa irin wannan akwai ganganci a ciki to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar su damu dan ya ga damuwar su gashi har rana ta fito har ta fara zafi kaga wannan akwai kwantar musu da hankali to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su irtahidu ku bar wannan gurin wannan sai ga cika umarni wanda wasu daga cikin malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ana iya wato jinkirta rama sallar da lokacin ta ya wuce a jinkirta rama ta idan akwai wani sababi ko wani dalili ko wani uzuri ba wai kawai saboda wulakanta sallar ba ba da bace ku gaggauta yin ta nan take ba sai ce amma matsa gaba arwayar muslim arwayar abi hazim an abi hurairah ya faɗi dalilin da yasa annabi yake tsubar wannan gurin yake fa inna hadha manzilun hadarana fihi shaytan da yake saboda wannan guri ne da shaytan ya hadarce mu wato ya zo ya sa har an samu wannan arwayar abu daud a hadith ibn mas'ud yace tahawwalu an makanikum alladhi asabakum fihi ghafla ku kauce wa gurin ku da ku bar gurin dan da gafala ta same ku a cikin sa wannan shine dalilin da yasa suka bar suka jinkirta ramawar wasu malamai suka kokarin su kawo wasu dalilai wasu suce ai saboda gudun kada makiya su kawo musu hari a inda suke guri ne da makiya za su iya kawo musu hari wasu suce a'a saboda yana jiran ya ji abinda za a yi masa wahayi da shi to me zai yi zai rama ko ba zai rama ba wasu ce a'a saboda mai bacci ya farka mai kasala ya warware ya bulsuke shi yasa annabi ya ce a dan kara gaba kowa ne yana fadar amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa ya ce a bar wannan guri tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi alghafla ko kuma inna hadha manzilul hadarana fihi shaytan duk da cewa wannan ba nasara ce shaytan ya ci ba tunda bai jefa su cikin zunubi ba bai jefa su cikin laifi ba dan wani yana iya cewa to ya haka ai annabi yana cikin waɗanda ba su tashi ba kenan shaytan ya yi nasara akan sa a'a shaytan ba zai iya nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jefa su cikin laifi ba da a ce yin haka laifi ne to anan ne za a ce shaytan ya yi nasara to amma ya yi sa musu wannan bacci ko gafala amma nan sai ya yi nasara amma ba nasara bace saboda shari'a da banta musu uzuri Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke alqalami daga kan mai bacci saboda haka aikin banza yayi wasu malamai sun tsaya kan wannan hadisi ka tattauna alaka ta da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aini tanamani wala yanamu qalbi idanuwa na suna bacci amma zuciya ta ba ta yi to ya aka yi kuma zuciya ta ba ta bacci kuma har aka zo bai tashi ba ga lokacin sallah yayi shi da malamai kamar nawawi yake cewa akwai ansa guda biyu ansa ta farko zuciya tana riskar abubuwan da suke da alaka da ita ne kamar jin radadi ko jin zafi ko wani abu da zai faru da jiki amma abin da yake da alaka da ido wannan ba zuciya ba ta da alaka da shi saboda haka abin da duk yake da alaka da zuciya annabi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bacci tana riskarta abin da yake da alaka da ido kuma wannan ba aikin zuciya bane ta risko shi saboda haka zuciyar tana nan yadda take ido kuma yana bacci shi kuma yana gafala gabar riskar abin da yake aikin sai yayin da yake bacci amsa ta biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halaye guda biyu hali na farko shine kana qalbuhu la yanamu fi zuciyarsa ba ta bacci ta ce wannan shi ne aglabu ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam hali na biyu kuma akan samu sanda zuciyar za ta yi bacci wanda shi kuma bai cika faruwa ba sai a wasu lokuta ɗan kaɗan wanda aka dace kuma wannan yana daga cikin lokutan duk da cewa malamai sun ce wannan ansar tana da rauni ta farko ita ce ansa wacce take zangariya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yanamu tanamu ainahu idanun suna bacci to haka ba za su riske abinda idanu su kula da suke riska ba yayin bacci amma zuciyarsa ba ta bacci tana nan a fadaki ko da yaushe wannan sa ba da bai suka ce idan mutum yana cikin halin tafiya yayi bacci a wani guri har sallah ta wuce shi to in ya tashi yana daga cikin sunna ya bar wannan gurin ya sake guri yayin da zai yi wannan sallah don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasu sun ce wannan ya ke banta da annabi sallallahu alaihi wa sallam domin shi zai iya bada labarin abin da ya faru kamar yadda ya ba su labarin cewa wannan guri hadarahu shaytan shaytan ya kawo tamame wannan guri amma kai in kai bacci a guri ka tashi lokacin sallah ya wuce, in ka sake guri kai ma za ka ce saboda ka ga shedan ya samami gurin din ba ka da wannan, ba za ka iya. Annabi na iya ba da wannan labarin amma kai ba za ka iya, tunda kai dai ba ga shedan ba, tunda ya zo ya ka samaman innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shi da jama'a su suna ganin ku kai da ku ba ku ganin su. To wannan ya nuna wasu malamai suna ganin idan gabala ta samu mutum a guri kamar da yau a cikin wani watar waya, to ya sake guri kamar mutumin da ya je masallacin juma'a ana hutuba sai ya rika gyangyaɗi, to in zai iya samun wani guri ya sake, to ya sake sai ya fitar daga wannan sauran ya hango wani guri sai ya sake guri. Wasu malamai sun ce wannan mustahabbi ne, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sara ghaira ba'id, yayi tafiya ba da nisa ba, to bai tafi da nisa ba saboda wuri ake kawai a canza guri. Wannan ko yana daga cikin tarbiya ko tarbiya ce, me yasa aka ce in aka samu matashi yayi zina ko matashi ya wuce ba sai aure ba wanda bai aure ba, to bayan an mata bulala a raba shi da inda yake shine at-tagrib, a raba shi da inda yake yayi shekara daya, wannan horo ne zai iya sawa ya samu canjin dabi'unsa, musamman idan inda za a kai shi mutanen kirki ne, kila a nan akwai tasirin miyagun abokai wanda za su ja shi zurfin wannan laifi, amma ka ɗauke shi a kai shi inda ba zai haɗu da irin wannan miyagu ba, kila a ta ya samu kansa tsundum cikin mutanen kirki, to yau da gobe sai ka ga ta khallaka bi akhlaqihi, yana ɗaukar irin dabi'unsa sai ga ya canza. Shi yasa mutumin da ya kashe rai 99 ya cike da wani jahili suka zama 100, kaga da ya je gurin wani malami zai ne yana neman a masa fatawa shin zai turo ko ba zai hana ka tuba, amma ka bar wannan garin ka tafi can wani gari da ake bauta wa Allah, ka je can ka zauna cikin su, kaga sai ya ce ya bar garin domin waɗanda suka ja shi cikin wannan ta'atar ya zama ɗan dandaba ɗan sare-sare, to wataƙila suna nan yau da gobe za su yi ta kawo masa farmaki don su mai da shi ruwa, yau zo su kwankwasa gidan gobe su ce kai yaya haka ba ma ganin ka ka yi sanyi kai don ka ba mu kunya kaza kaza kaza, to in ba yi sa'a ba sai ka ga ko kuma saboda an san shi da wannan wato ta'ata da ya yi a tsawon rayuwarsa da mutanen da ya kashe wataƙila mutane za su riƙa kallonsa da wannan wataƙila ma wani ya garke ce kai mai kisan mutane ko kai ɗan iska, to wannan kuma ya sake har zuƙa shi ya ƙara kai wani tsara, to kaga ba ya raya ba sai kuma ya kuma yin wata ɗabi'a, domin ba shakka wasu mutane za su riƙa masa kalle-kalle haka a ce yana shaye-shaye duk bakinsa ya dafe, to gashi ya tuba ya zama ya yi gaskiya a cikin tubarsa, amma kuma da ka gan shi kaga kana ganinsa ka san wannan wato ba magana, to in ba yi sa'a ba sai ga ya shigo sun hudu ala gaggaminsa, to wannan kuma zai riƙa sosa masa zuciya, in ba yi sa'a sai kuma ya koma inda ya fito, amma in ya je inda ba a san shi ba to wataƙila ba zai gamu da wannan tsangwamar ba, to shi yasa ake cewa a canza guri. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا جاء كاو مس روا يي الولا ونودي بالصلاه فصلى بالناس اك كرا صلى يي متاني صلى وندا يانونا كينن الفائده صلى ده تكوكوتشي يا حالتا اي متا كرا صلى روايه مسلم حديث ابو قتاده ان بينا كلمه اذان دان wasu malamai suke kokarin su tawilin nida suka ce annida wa ahamu lil azan, to ya zo a watar wayar fa'uzzina sai aka yi kiran sallah wanda ya nuna ya halatta fasalla bin nas, kuma kaga wannan shi ma ya nuna cewa alfa'ita idan mutane da yawa sallah ta kauce musu suna iya haduwa su yi jami, to bayan an gama sallah falamman fatala min salati fatala min salati idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qawl, ya gama sallah sai ya hango wani mutum can a gefen mutane zaune bai yi sallah ba, فقال سعد بن كلاش يتي ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم يا انا بكاي صلاه تاره da mutane ba wannan mutum ibnu hajar yace ba ambace shi ba duk da ibnu al-murakkid malamin sa a cikin littafin sa al-i'lam bi fawaid ubdat al-ahkam yayi kokarin ya fito da sunan wannan mutum yace shi ne khallal ibnu rafi ibnu malik al-ansari dan uwan rifa'a ibnu rafi al-ansari to amma dai tunda ba ruwaya ce ta nuna haka ba ba za a iya tabbatarwa da cewa shi ne ba kuma galibi irin wannan ba mahalli ne na yabo ba akan ɓoye sunan wanda abin ya faru a kansa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama sau tari idan wani abu ya faru sai ce ma balu aqwamin me ya samu wasu mutane suke kaza kaza me ya samu wasu mutane suke kaza saboda haka wannan mutum ba a faɗi kowane ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana cewa ya hana mutum ya zo wurin da ake sallah ta jam'i kamar masallaci ya koma gefe ya zauna ana jam'i a ƙi tare da shi annabi ya hana wannan shi yasa lokacin da ya yi sallah a Mina bayan ya gama sallah asuba sai ya hango wasu mutane biyu can bayan masallaci zaune ba a yi sallah da su ba sai ya kira wasu ya ce a kira masa su aka ce ku zo manzo Allah yana kiran ku sai ku jikinsu ya kama fari jikinsu ya kama rawa faji'a bihi ma tarta'idu fara'isuhuma aka zo da su suna fari gaban manzo Allah manzo Allah yana da kwaljini bai ce komai ba amma kuma sun fara ce ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me yana ba ku mai sallah da ku ba qala sallaina fi rihalina ya ayyuhar rasulullah masaukin mu mun yi sallah zaka mun yi sallah shi yasa da muka zo kuma mai muka samu kuna yi ka zauna ku gama sai ce a idan kuka yi sallah a masaukin sannan kuka zo jam kuka ga ana jam'i thumma ataytu ma masjida jama'a fa salli ya ma'ahum fa innaha lakuma nafila ku shiga ayi da ku sai ta zama ku nafila bari da ku tana nan wannan kuma ta zama nafila to ku zira musu ido domin wannan zai jefa ku cikin zargi watakila ya zarge ku ko ku ba musulmi bane ko ku a'a ba su yadda da mu bane ba su sallah a bayan mu ba musamman irin yanzu kaga ana sallah wani ya kema gefe kuma lokacin sallah kaga zaka kawo wani zargi a zuciyar ko dai wannan ba musulmi ko wani bugu ne wani leken asiri ya zo yi ko wani abu da irin wannan to shi yasa dan mutun ya fitar da kansa daga tuhuma in yazo a masallaci ana sallah to kai ya zauna in ba dai in ba mai ya tafi ya bar gurin in kuma har zai zauna to shiga ayi sallah da shi to sai annabi ya ganshi gefe guda kuma da tare ake tafiyar nan shi ma ya bacci nan ba ayi sallah nan da shi ba kaga shi ba ya ba za ka shigo ayi sallah ba to shi da yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai asabatni janaba wala ma ruwa ya abin nan janaba ta sabin kun ba ruwa wato babu ruwa kwata-kwata ruwan da ake da shi an yi alwala shi bai samu ba saka ba yi da abin da zai wanka wato ko dai yana ganin taimama ta masu ƙaramin kari ce ba ta masu taimama ya san da taimama amma kuma yana ga kamar ba shi ne zai yi shi abin da yake tare da shi ya fi ƙarfin a yi masa taimama ko dai yana ganin haka ko kuma a'a bai ma san akwai taimama ba gaba ɗaya bai san idan mutum ya samu halin ya samu kansa cikin halin rashin ruwa ba yana iya taimama shi wataƙila ko dai wannan ko wannan amma duk da haka ai ya kamata ya tambaya musamman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gabansa yana gani ya rasulullah in ga faka halin da nake ciki kai yau ka ce wataƙila yana jin kunya amma wannan harkar sallah ce kuma harkar addini ce ba a mata kunya to yanzu wasu malamai suka ce ijtihadi yayi to ke da nuna ana ijtihadi gaban manzo Allah ga manzo Allah sai kuma kana ijtihadi ijtihadi to amma duk da haka ko kure da manzo Allah ya masa mu'amala akwai tausafawa a ciki kuma idan mutum yayi abu kafin ka zarge shi fara tambayar sa uzurin sa wannan ita ce wato abin nan na koyarwa ta musulunci idan ka ga wani abin da zahirin sa ba daidai bane tare da mutum kar ka fara buɗe baki da zargi fara tambayar sa kai ya zama yana da uzuri da ya faɗa ka ci cewa lalle zai zaka iya yin haka amma kuma ga gyaran da ya kamata a yi maka amma in ka fara da zargi to baka so wani lafiya ba. Ka duba Iblis, Allah ce su yi sujjada, bai yi sujjada ba, amma Allah da ya tashi bai zarge shi ba sai da ya tambaye shi ya kare kansa. Ma mana'aka Allah tasjuda idh amartu, Allah fa da kasta, sai da ya ba wa Iblis damar ya kare kansa. Me ya hana ba ka yi sujjada ba lokacin da na saka? Ubangiji yana iya toye shi nan take, yana yi masa duk ukubar da ya gara, amma tunda dai ya san umarni, ya ji umarni kuma bai yi ba, ya keta umarni, amma duk da haka Ubangiji sai ya kafa masa hujja tukunna ta hanyar ba shi damar ya kare kansa. To idan har Iblis Allah ya yi masa irin wannan mu'amala, ya kamata a ce ɗan uwanka musulmi dan zaman lafiya, ko da ka ga ba daidai yake ba, to kakka jiran masa sai ka fara jin uzurinsa. Kana yi wa ya faɗi uzurin da gyara masa za ka yi, ko kuma ka magamsu da uzurin nasa gaba ɗaya. Ku ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya jirawa mutum kai tsaye sai ya yi masa tambaya in ya ga wani abin da yake aibi, ma mana'aka an tusallima, me ya hana ba ka yi sallah? Sai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ba haka ba ne, ya ce da shi alayka bisaidi fa innahu yakfi, ka tafi doron ƙasa, ka tafi ka yi taimama a doron ƙasa ta ishe ka. Kaga ana annabi ya gaya masa ga yadda zai taimama ba, sai ya bashi umarnin a dunkule wanda yake nuna kinayata akwai taimama, ya kuma san yadda ake ta. Amma a tunaninsa kamar shi a yanayin da yake ciki karin sa babba ne, ba zai yi taimama ta ɗauke maka shi ba. Shi yasa annabi ya ce masa ka buga hannunka ka yi kaza ka yi kaza ba, wanda yake nuna maka cewa ya san da hukuncin taimama, amma kuma yana ga kamar shi baya ciki. To bayan kuma an yi tafiya, sun masara nabi ya fashta ka ilaihin nasu min al'afashi, bayan annabi ya yi tafi sai kuma mutane suka koka masa cewa ba ishi ya damu mutane. Sauran minti nawa ne kada mu shiga wata gabar kuma? Ba mu yi awa ɗaya ba? An yi awa ɗaya? To sai a haƙuri sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya mu kammala, domin za mu shiga wata gaba kuma wadda ita ma kaga tana buƙatar a ɗan fito da mai yau wannan za a tsaya. Sun masaran nabiyu, kaga nan an babar wannan gurin an tafi, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'i. Wanda yake masu itikafi za su iya haɗa sallah idan masallacin da suka yi itikafi an haɗa sallah, wato saboda ruwan sama ko hadari da iska idan can taso, babu shakka hukuncin su hukuncin abinda liman zai a masallaci, su ba daban suke ba. Ba wata hujja da suke nuna cewa wai in ka haɗa sallah dole sai ka bar gurin, kamar yadda suke faɗa wai in an haɗa sallah to dole za a gudu, to ruwa bai fi ba. Sauraka ba hujjar cewa sai an tafi, ba wani dalili da ya nuna haka, wannan wani ijtihadi ne wanda ba nasi a kansa. Dan ne ba za a yi ba, ba wanda ya sai hana ka in ba nasi ba, duk wanda ya ce kakka ya sai ka nasin da ya ce ka a yi. Limama ya ce ba zai haɗa sallar ba? A'a, to ai dama ai jam'i idan ka samu jam'i ne, idan har ya ce ba zai haɗa ba shi kenan ya maka bakin ciki. Sai ka kula. Dama idan an samu jam'i ne, hikimar dan a riski jam'i, saboda in aka watse a haka ba lallai mutane su iya dawowa ba, ko kuma in har za a dawo to watakila a dawo cikin cabali. To musulunci dan a sauƙaƙe mu shi yana cika kwada. To in har idan bai haɗa ba, ka ga ba wani jabi kuma, to da haka sai ka tafi gida kai ka sallaka in lokacin ta yayi, ko ka zauna nan za ka iya zauna ka jira shi. Wannan hadisi ne na ma'aiki ya ce in ka yi nafila bayan kowace sallah za a gina maka gida aljanna, wato yadda yana ishara zuwa ga hadisin sallar rawatib, nafilu na rawatib wanda ake yin su tare da salloli, wanda ya tabbata a cikin sahihai sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya kiyaye waɗannan rakawoyi 12 za a gina masa gida a aljanna. Ina aikin karɓar revenue, to malam menene matsayin wannan kuɗin na revenue da gwamnatoci suke karɓa a mahanga ta musulunci? To Allah yana cewa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. A musulunci wannan shi ake kira al-mukus. Al-mukus za ka ga a cikin littafin fiqh suna magana haraji. Asalin haraji ana karɓar sa ne ga wanda ba musulmi ba, kamar da ba musulmi ba su shigo kasar musulmi kasuwanci, to ana karɓar haraji a kai. Amma musulmi ko ba ɗan garin ba ne, don ya shigo ya kasuwanci a musulunci ba a karɓar komai a gunta, ko a yi a wato musulunci ya yaƙi wata wani gari ya ci garin da yaƙi, kaga ya ci garin da yaƙi ya ci mutanen garin da yaƙi, don abin da ya samu a garin ya zama ganima, to sai ya zama na mutanen garin manoma ne, to sai a ban musu gonakinsu su noma amma da zimmar za su rika kawo wani kaso, wannan ana kira shi ma karaji. An gane ku? Kaga wanda yake musulmi, amma wanda yake musulmi ba a cewa ga gona ka noma, gwamnati ce ga gona an baka kuma sannan a cika cewa za a rika, daidai inda mancan wata haya ce aka baka ko wani abu, ko kuma gonar ka ce amma a ce in ka noma dole ka kawo ba kuma zakka ba. Shi musulmi dama an san akwai wani kaso na zakka da aka ce ya fitar, kuma shugaba shi yake karɓar zakka. Asali shugaba shi ne mai karɓar zakka ko ya tura na'ibin sai karɓu. Dan Allah ya ce kul min amwalihim sadaka, annabi ya ce ka karɓi sadaka zakka daga cikin dukiyoyinsu. Shi yasa lokacin da annabi ya tura Mu'adh ibn Jabal cikin abubuwan da ya gaya masa bayan tauhidi da sallah, ya ce to ka gaya musu Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyinsu. Tu'khadhu min aghniyaihim, ana karɓar zakkan nan daga masu kuɗinsu. Wa turaddu ala fuqara'ihim, arba wa talakawansu. Kaga kenan asali shi mai kuɗi ba wai shi yake fidda zakkarsa da kansa ba. Shi yasa ai yanzu da babu shugabancin na musulunci, kaga masu kuɗi ne da suka ga dama, wani ya fitar, wani ya ƙi fitarwa, wani ya yi nan kushe ya fidda kaɗan, wani in ya fitar ma ya sa a buhu ya aje a falansa. In kun zo ya rika ɗan san muku kaɗan kaɗan yana zagin, wani ya baka zakkar yana dukanka, ku yi layi ana muku bulala ana jefa muku kuna kukuwa, bayan kuma kuɗin ku ne, zakkar asali da ban naku ne na talakawa ne. Aka ce wannan dukiyar Allah ce cikin dukiyar ka na kwashi kaza na ba wa talakawa, saboda kuɗin su ne Allah ya basu, kai kawai wakili ne zaka isar musu da dukiyar da Allah ya ce ka basu. Sai yasa Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i, lil la mutunna lit tamlik lil istihqaq, mallaka su ne, saboda haka talaka in ya zo kuma mai kuɗi karɓar zakka ya zo karɓar cikin sani, ba alfarma ya zo a yi masa ba, wanda ita shi ne ka'ida ta musulunci. Shi yasa mai kuɗi ba shi yake ɗaukar zakkar ya, imam ne yake cewa a je a yi lissafi a ga mai gare shi, in shanu gare shi, in raƙuma ga in ƙananan dabbobi gare shi, in dukiya da kadarori a yi lissafi sai a ga nawa kama zakka, ta ce to kawo, sai a tattaro sai a kawo imam, shi kuma imam shi zai ɗauki nauyin raba su. Amma tun da zuba a wata gwamnati da in ka ba wa 'yan siyasa cin gaza su, wallahi ba yadda za a yi duk za su hanjini. To kaga an ban mutane dole su za su ɗauki nauyin abin da kansu da kansu. To wannan shi ne abin da musulunci ya sani, ita gwamnati abin da aka ci taɓa zakka don ta taimaka wa talakawa. To amma haraji asali a musulunci, a musulunci in kana maganar musulunci, to amma yanzu gwamnati ta ba na musulunci ba ne, bare ka ce rabanu shi ina yake yana cikin constitution shi ne kawai, amma ba a cikin alkurani ba. In ka taɓa shi ce dama shi constitution ya ce ya karɓa, ta haka ba yadda za ka yi. Kamar question duty ne, ka taɓa shi a musulmi, ka so kaya a ce sai ka duk yana cikin abin da ba wanda ba musulmi ba ake yi wa a ka'idar musulunci, wanda ba musulmi, amma wanda yake musulmi da ko ina yake kowace kasa ya ɗauko kayan sa ya so shigo da su kawai ya yi harkar kasuwancinsa, arziki na Allah ne, ku bar mutane Allah ya azurta sashin su daga sashi, haka manzo Allah ya ce. A lokacin da za a tafi hutu, wannan tunatarwa yake cewa a lokacin da za a tafi hutu an ce za a rika wato a ɗau alkawari duk sati kowa ya rika ajiye wani abu saboda wannan majalisi da ake karatu, babu shakka an yi wannan magana, sai dai ka san wanda yana bukatar mu tsara abun ta yadda za a samu wadanda suke karba da kuma irin yadda za a gudanar da tafiyar da abin da ake karba. Amma wannan daman abu ne ajiye, kuma za mu ci gaba da yi. Mun san dai ba abu ne na kamata ba, ba a matsawa, amma dai kowa ya san wannan shine abin da ya dace, kowa ya taimaka da dukiyarsa domin da'awa. A shirye ake majalisar da muke da su da nan, da majalisar ranar Litinin da na ranar Juma'a, a ce muna da asusu da karatukan da ake yi a waɗannan majalisai, wasu taƙaita kan waɗanda suka zo nan gurin kawai ba. Yanzu ana da kafofin watsa labarai, da idan aka saka wannan karatun, mutane a ƙauyuka za su ji kuma za su amfana, kuma waɗanda duk suke da sila da hannu a cikin wannan, Allah zai ci gaba da rubuta musu lada iya tsawon inda karatun nan ya kai, iya adadin shekarun da aka ɗauka ana amfani da karatun. Allah zai ci gaba da rubuta musu lada ba tare da ana ragewa wani ladansa ba. Kaga wannan aiki ne da ya kamata a ce za mu iya shi, kuma za mu yi shi insha Allah. Wannan abinda za mu zauna mu yi tunanin yadda za a gabatar da shi a wannan majalisai guda uku, aƙalla in ba za su iya ɗaukar nauyin duka karatukan da suke gudana a cikinsu ba, su za su ɗauko da guda ɗaya ne bisa aƙallin takabiri, wanda kuma za a yi fatan nan ga masu ajinin, sai ya zama na kaga majalisin yana yaɗa karatukansa da kansa, ba sai an jira wani mutum guda ɗaya ba ko wani ɗan siyasa an je an yi ta bashi baki kamar shi za a kai zai tsaya wa aljanna, ka yi ta bashi baki kana ta roƙansa, kana ta mareyacewa, ya ga alfarma zai maka ma. Shi yasa ni bana ce ma wani wai ka ɗau nauyin karatu na, a'a, wannan aikin Allah ne. In kaga za ka yi, ni dai na yi, na wasu da na zo na yi shi, kowa ya ji, wanda zai halarci gurin ya ji an ɗauka, mutum ya ga zai ɗauka ya yaɗa, wannan kuma ganin damansa ne, kuma aka tashi za a zuba masa ladan nan a cikin asusunsa matuƙar ya da ikhlasi. Da haka ba wanda za a je a yi ta mareyacewa ana ta masa ɗan miliya, yana jin kamar kai yake maka. Allah ya bana buƙata. Dai dan ta roƙonka ne, sannan ka ce ni ba wallahi ba alfarma kai mun ba, dan ka sa karatu na a gidan rediyo ba, fada shi wata alfarma kai mun, ka yi wa kanka. In kai ikhlasi kuma Ubangiji ba zai barka haka ba, shi ma zai nindinka maka a cikin ladanka. Da haka wannan tsari ne da insha Allah za mu yi shi, kuma akwai matasanmu waɗanda suna nan za su jibinci wannan aiki. Kuma kun san cewa akwai 'yan program da suke jin malaman sunna suna darussa, wanda wasu daga cikin bayan Allah wanda ba a san su ba, kuma ba sa san a san su, suke ɗaukar nauyi su biya duk ko nawa ake so wajen su ga cewa an sanya karatukan da al'umma za su ƙaru da shi. Suna nan suna yin bakin ƙoƙarin su, dai sai wannan aiki bai kamata ya takaita akan mutum ɗaya ko biyu ba, ya kamata kowa ya ga cewa yana da ruwa da tsaki a ciki. Insha Allah za mu yi wannan, za mu samu wata rana da za mu gabatar da wannan asusu, kuma za a samu tsayayyu jajirtattu wanda za su kula da shi, karatu suka musu shiga duk inda makiya ba ta so su aji. Mata tana tuka tuwo a gidansu ta ji karatun sunna, ta taimake ta, tana tukin tuwo tana jin karatun sunna, baya da ra'ayi da ita. Daidai in mijinta ya haramta mata rediyo gaba ɗaya, to kuma ba zai iya ba. To wannan kaga taimaka da awacci ta shiga inda ba a san ta shiga. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.